sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu assalamu alaikum ni ne Sarki Hashim Gumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba watan October ni shekarar wato watan November ni shekarar 2022 cikin shirin za ku ci gwamnatin jamhuriyar Niger ta sanar da zuba kudin fifa har biliyan 96 don inganta ilimi a kasar sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridin kasar Kamaru amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran. Amurka na kokarin daki da kwararar makamai zuwa ga kungiyar ta'addanci mai alaka da ISIS a Somalia tare da taka birki ma ayyukan fasakobri wanda kuma yake taka rawa wajen samar da makamai daga kasar Iran ma kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida. Ma'aikatar Baitul Malam Amurka a jiya Talata ta sanar da kakkaba takunkumi kan wasu mutane takwas da kamfani daya da ke da hannu a yunkurin da aka kwashi shekaru ana yi a safarar miliyoyin daloli na makamai tsakanin Yemen da Somalia. Daga cikin waɗanda aka kakkaba wa takunkumin har da Abdulrahman Fahiye wanda ake kyautata zaton shi ne ke jagorantar ayyukan ISIS IS Somalia na yau da kullun da Muhammad Ahmad Kahiye wanda ke jagorantar sashin leken asiri na IS Somalia da Isse Mahmud Yusuf tsohon dan fashin teku da ke ci gaba da tafi da harkokin makamai a madadin ISIS. Kasar Russia ta umarci duk wanda ba ta fararen hular Ukraine da ke zaune kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da suka kaura. Umarnin da Ukraine ta ce tamkar tilasta mutane ne su bar mahallansu. Hukumomin da Rasha ta kakkafa sun bayar da rahoton canzawa mutane 70,000 matsugunai saboda fargabar wani babban hari daga sojojin Ukraine. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman ababen more rayuwa da ta harba makamai masu linzami guda 4 cikin dare da saka rusa rabin wani bene a birnin Mykolaiv bai tashar jirgin ruwa. Da yake magana da manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Talata, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya yi Allah wadai da hare-haren ya kuma ce Rasha ta harba makamai masu linzami kusan 100 a ranakun Litinin da Talata. Ta alamar tsohon firayam ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar sake komawa kan karagar mulki bayan kuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kada kuri'a wadda ta biyo bayan zaben jiya Talata wanda ya nuna cewa jam'iyyarsu ta 'yan ra'ayin riƙau ta kama hanyar samun ɗan rinjaye saboda fitowa sosai da tsananin ra'ayin riƙau suka yi. Wannan firaminista mafi daɗewa a karagar mulki a Isra'ila wanda ake masa zargin shari'an kan zargin cin hanci da rashawa da ya musanta ya kama hanyar samun kujeru 61 zuwa 62 a majalisar kasar ta Knesset mai jimlar kujeru 120 bisa ga kuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kada kuri'a da gidan talabijin na Isra'ila ya shirya. Kuri'ar jin ra'ayin masu zaben na iya bambanta da sakamakon ƙarshe na zaben wanda ba a sa ran samu sai nan da mako mai zuwa. Sai dai sakamakon ya yi nuni da gagarumar fitowa da masu ra'ayin riƙau suka yi bayan sun yi ta samun rinjaye a baya akai-akai. Ana sauraron labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To na an cima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniyan kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Niger inda a daidai lokacin da matsalar dokokin ƙasar ke zaman taron dufa kasafin kuɗin shekara ta 2023 gwamnatin ƙasar ta ce za ta kashe sama da dala biliyan na sefa 96 domin gina azuzuwan karatun boko na dindindin don kauce samun asarar ɗalibai. Sai dai ƙungiyoyin malaman makarantun na nuna cewa irin wannan alƙawarin an daɗe ana yi amma babu cikawa. Ga rahoton Haruna Mambako.
A daidai lokacin da majalisar dokoki ta jamhuriyar Niger ke zaman taron ta na kayyadaddan lokaci ko session ordinaire a faransance domin duba kasafin kuɗi na kasar da gwamnati ya kai mata ta yi hukumomin kasar ta hanyar ministan ilimin jamhuriyar Niger cewa suka yi gwamnatin kasar ta saka kuɗaɗe a kasafin bana da na shekara mai zuwa da ya kai biliyon 96 domin gina makarantun ne na dindindin ta la'akari da yawan gobara da aka fuskanta a yan shekarun baya-bayan nan a cikin azuzuwan zanaki da suka kai ga hasarar rayukan dalibai da ma jikkatar da dama daga cikin su a babban birnin Yamai da waɗansu jahohin kasar. Minista ilimin Ibrahim Natatu ya yi wannan sanarwa ne a lokacin komawa azuzuwan karatun boko na wannan shekara inda yake cewa gina azuzuwa na dindindin na karatun boko za a yi sa ga dangantakan a shekara 2022 da shekara 2023 shi ya sama aka sassauta ayyukan ɗan kwangila akan wannan aikin. Minista ya ci gaba da cewa a cikin kasafin na kuɗi na shekara 2022 gwamnati ta ware sefa biliyon 18 yayin da ta ware sama da biliyon 78 a cikin kasafin kuɗi na shekara 2023 domin gina azuzuwa na dindindin da dindakawa inji minista Natatu. Masu hannu da shuni su ma za su yi gina waɗansu adudda na azuzuwa domin tallafawa gwamnati. Tare da haka akwai ƙoƙarin da waɗansu ƙananan hukumomi suka ce za su yi na ganin ba aji ko guda na kara a cikin yankunan su, inji minista Ibrahim Natatu. Sai dai a cewar kungiyoyin malaman makarantar boko na kasar kamar SNEN magatakardanta a gundumar birnin Kwanni Malam Habibu Mummini ya ce ba fada ba cikawa
an magana kware ba yi gobaran nan ba take ma aka ce za a zakwa ai mai mai classification ai yusu classification ai ba ai yusu ba kuma banci da haka nan yau eh an ce classification za ai mana bai kamata na ba a ce yau sai da mun ka shiga yau za a ce ai gina classification koda mun so akwai kwantara ɗan kwantara suna dauka kwantara yau a ne kiga ta 2022 bata kare ba muna dibanta har da nan zuwa December zuwa fin December eh an ga safa ke fitata ana iya samu ai gina classification waɗansu ɗan classification da za a gina kamin
to kana ganin gwamnati tana iya gama kasa ga duka birni da kauye ko ina duddu gaba ɗaya tunda ta dauki wannan alƙawarin kuma ta ce za ta zuba kuɗi da ita da masu kama mata domin a bar waɗannan classification na kara
ina wannan dai mu dai sai mu ce zance ne dai sai mun dai gani a kasa don saboda classification da aka gama amfani kasar Niger kuma ba sai waɗanda ya zama to amma filo definitive ɗan ma sami ka ɗan zamba ka in ka dauka yau dashi duk wanda ya zama to ƙauyana babu inda lafar ta ke ga ta tsayayya in ayi ma kalasu guda ce zaka iskiya ana da aji wajen uku ko hudu kalasu guda ce in ka zaka nan ma birni nan gama ka gani nan gama da gama nan ga birni ka ga lafarin nan mu shekara duka wanda suka koniya sai ka iske fayot kalasu wajen 20 da wani abu cikin lafar
yanzu haka dai gabanin samun azuzuwan na dindindin a cikin waɗansu makarantun nan boko na kasar da ke birane ko ƙauyuka an kafa azuzuwan kara ko na zanaki da jan kokarin tallafin uwa ɗan makaranta a ƙarƙashin inuwar kungiyar su da ake cewa COJES. Haruna Mammani Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Towa gaida Haruna Mammani Bako hadin zuri kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa da ke da kashi na biyu na labaran duniya.
Talata ne gwamnatin kasar Poland ta umarci China da ta gaggauta rufe ofishin yan sanda da ke kasar ta Netherlands waɗanda rahotanni ke cewa ana amfani da su wajen musgunawa yan adawa. Ofishin yan sandan da aka kafa a Amsterdam da Rotterdam na ikirarin bayar da taimako a diflomasiyance amma ba a sanar da su ga gwamnatin Netherlands ba, inji kafofin yaɗa labarai na Poland a wata da ya gabata. Rahotannin sun biyo bayan wani bincike ne da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai zaman kanta ta ƙasar Spain ta gudanar a watan Satumba inda ta ce China ta kafa cibiyoyin 'yan sanda guda 54 a ƙasashen ƙetare a faɗin duniya ciki har da biyu a ƙasar Netherlands, an kuma ce akwai uku a Birtaniya da uku a Canada. Tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a Talata ta ce Dakarita sun yi wani shiri na janyewa daga sassalolin da ke gabashin Rumangabo inda suka mika wuya a yakin da suke yi da kungiyar ƴan tawayen M23. Sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya na goyon bayan dakarun Congo a yakin da suke yi da ƴan kungiyar M23. Wadanda suka kaddamar da wani sabon farmaki a watan Oktoba tare da kwace garin Kiwanja a ranar Asabar inda ta gabata. Lamarin da ya sake haifar da tashin hankali bayan ɗan zaman lafiya na tsawon watanni. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fi sani da MONUSCO ta bayyana a shafinta na Twitter cewa mun yi shirin ficewa daga Rumangabo bisa wasu dabaru tare da tuntuɓar abokan hulɗarmu. Don mu yi kyakkyawan shiri tare nan gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma wato yanzu dai anan Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:13 na dare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin Ciwon Yamace ga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. Yawan masu fafutukar kare ƴancin mata suna yawan ambaton samun madubin duba a matsayin wani jigo kan ƙarfafawa mata gwiwa su yi azama wajen tsayawa da ƙafafunsu, kuma kamar yadda akan ce babu maraya sai rago. To yau shirin namu na Ciwon Yamace ya ɗan sauya tsarin fira da mutane 2-3 domin kawo muku hira ta musamman da na yi da wata baiwar ada wacce a halin yanzu take zama a jihar New Jersey da ke Amurka, kuma ƴar kasuwa wacce ta wanke kafa ta dawo gida Najeriya domin ƙaddamar da littafin da ta wallafa ƙunshirin tarihin rayuwarta wanda ta yi wa laƙabi da Audacity of an African Girl. Za mu iya fassara shi da bajintar Africa. To sai a gyara zama domin sauraron yadda hirar tamu ta kasance.
Ki zo kin kaddamar da littafin da kika wallafa. Zan so tukuna musan wace ce Hajiya Huraira.
Huraira ce. Mutane da yawa suna pronouncing the K, but it's Huraira. Alhamdulillah zuwa na launching of the book. I'm overwhelmed. Parenting ma yayi yawa because ban taba tsammani wannan taron zai armace haka.
To kina mana bayani.
Sunana Huraira Musa aka a ƙauyen mu Talle. In kika je ƙauyen mu kika ce kina neman Huraira ba wanda ma zai kalle ki ba a san waye ne ba. An aife ni 1967 a Mariri a ƙaramin ƙauye a local government din Lere na Kaduna state. Da aka aife ni mama na bata iya cibiyar ta bata fito ba.
Wace kina nufin mahaifanta bai fito ba?
Sai aka dauke ta a kan keke daga can aka nufo za a kai ta asibitin da yake Missionary Hospital ne yake kusa da Lere Samina kari ne ana kiran shi Our Lady of Apostles. Na just sai har yanzu asibitin nan na nan aka dauke ta a keke sannan ko da ke yata ta ce ka an fada ma mutane ta ce ni kuma aka sani a kwarya haka aka daura a bayan suka tafi da ni da mama na to an isa wajen Mr. Ali nan ne tashan da za a dauki bus da zai kai su Jos anan ne Allah ya dauki ranta anan kuma aka binne ta aka tafi da ni wannan asibitin a duba lafiya na da sauran su shi Missionary Hospital na zauna da few weeks ana saka ta cewa lafiya na to a lokacin baba na bai aure ba mama na ne kawai shi kuma yan uwan shi na mare da a lokacin yar mama na Hajiya Zainab ita tana da jabu ba sa wajen Jos to ita kawai da muke dan kwantaka sai kusa da wannan missionary sai aka dauke ni kai aka maida ni wannan orphanage din su suma the same thing Lady of Apostles orphanage in Zawan Plateau State so anan ne aka ajiye ni for 9 months every week baba na sai zo anti Zainab ita ma za ta zo daga baya da lokacin da baba hala aka ce mishi dole dai ya zo ya dauke ta sai ya dauke ni daga orphanage din amma bai ga ma anti Zainab ba sai ya kai ni cikin kasuwa inda akwai wata mata Hajiya Yelwa irin wanda ba sai da abincin nan ya dauke ni ya kai mata ya ce zai ringa biyan ta ta lura da ni ba a ji sai nan ta je orphanage sai aka ce ai baba na ya zo ya dauke
ta ce baba na zo ina ya tafi da ita
aka ce su ba su sani ba amma baban ta ya zo ya dauke ta kai san dai by law ba yanda ma za a release dina to ha tunda baba na na da wani so ta tafi ba confused so it happens that dama zuwan su da suke zuwa su ga ni a wannan orphanage lokacin kasuwa ne kin san yanda kauye kasuwa nan kasuwa suke zuwa da sai ta wuce kasuwa sai ta je wajen inda baba na ke zama baba na baya wajen sai can tana da irin tuba ina tunani ma ya ishe ta sai ta ga kawai ina bayan Hajiya Yelwa mai dafa tuwo a gari suka kai ta ce ka samu wannan yarinya ta ce baban ta ne ya kawo ta gwai rike ta zai biya ni
ta ce ni ina da rai da biyar kanwata a aje ta wajen riko
sai za ta fitge ni sai ta Hajiya Yelwa din ta ce a ba sai kin ba ta kwashe ta dama ba ta bari na in yi bacci kukan tsiya so haka anti Zainab ta dauke ni ta gudu da koma Rugansu baba na kuwa yazo ya ji ni dai ban so mi hada baba na da anti Zainab har dukan su suka rasu ba wanda ya taba gaya min dalilin amma ba sa shiri ko me na su dai ko wani lokaci kamar me ai ta ba kashi da juna so yazo ya samu anti Zainab ya ce a mai don shi da iya shi fa ba za ta rike mishi iya ba ita kuma anti Zainab ta ce ba yanda zan bar wata ta rike biyar kanwata ya gaji da ma anti Zainab ya bar ni wajen ta yace temporary ne
na labarin karatu
alhamdulillah na gode Allah I ended up with Aunty Zainab because ina ganin inda ban zauna wajen Aunty Zainab ba wallahi na san baba na bai sani makarantar boko kuma inda bai sani makarantar boko yau da wudun bi audacity of an African girl a cikin ruga na girma a daji sosai lokacin kin san ba ma makaranta kusa da mu ko wani abu sai mun
ta kasance
kawai kai kin san in kada cikin abu ba za ka gane the difference ba rayuwa na ta wajen Aunty Zainab da mijinta Allah ya ma mutanen nan albarka ko uwata da ta aife ni ubana da ya aife ni ba sai mun abin da mutabin su soyayya ka ba abin da zan tambaya ba za su bani ba na so miyan kuka bushashin kubewa ba na so ba ni san tuwon dawa tun ina karama
to ba kya cin kuka to me kike ci
haka Hajiya Zainab za ta ce ta karbi bashi wajen wani Igbo yellow a sayo mun shinkafa a sayo mun baki a sayo mun sandwich a sayo mun gari a kauye muke yanzu ba ban iya compare I can't even survive in a ce zan je in zauna a wajen ruma mai ta fama da ruwa in touch roof din mu yayi ta yoyo I mean it's no bad mo a lokacin ba wai muna ganin kamar is poverty to kai na sani amma the only problem da na samu lokacin da nake girma yan uwan mijin anti kenan shi yana da dada bakwai maza biyar da mata biyu to ƴaƴansu da shi ya nuna mun soyayya sosai sai resentment ya shiga sai ta ranga mun gore wai ne mai ya ce yana cinye mama na
baba na baya so na shi yasa aka kai ni idan marayu sai sa ma ya ki zuwa ya dauke ni ya gane
a wancan lokacin yaya kike ji
ina ce that I wish I was never born I really did
ya akai kika shallake wannan
anti Zainab ina kaga ita za ta share mun hawaye da kici tallafi maraya Allah kake da mu to abin da kike Allah ne ya sa kuma yana son ki ya san kuma me yasa ya faru ba ke kika kashe uwarki ba
for a long time
I felt that I was responsible for my mother's death wannan kan gaskiya no success no fame no kyau sai ya cire mun wannan zakan
ya dangantakan ku yake yanzu da su wa'annan ƴan uwan ki
zuciya na irin zuciyar anti Zainab ce faruwanta ba ta ma mutane bakin ciki wallahi dukkan su ba na riƙe su da komai ina tunani nake tuna zabi kin san dai mutum ne wani lokaci inda tuna su ji ba faruwa da su ba abin da sai ka ci wani zuciyar ta ce talle Allah bai tozarta ki ya zaki kin hada mutane da suke neman a taimaka musu sai ki ga zuciya na ya sanye na musu abin da duka ɗayan yanzu da jikokin sun makaranta na da na bude nan suke mora in suna neman abinci bana bakin ciki san ba su in abin taki ne na noma suke nema san ba su duk abin da suke nema dai in ina da shi bana halawa ba fast forward sai wata ran kawai ina zaune to lokacin da sabe kin san yanda iyayen mu da kauye suke a saki wanke wanke ko kike ke boruwa to ni wanke wanke ake sani da sassafe a kofar aikin mu so akwai wata yarinya kullun da take wuce a sai ta je makaranta kyakkyawa da ita da ka ta kullun sai turan dai na samu gat sai na tambaye ta na ce mata idan ki zuwa ko da lokaci ne kake gani kina ta wuce a sai ta je makaranta ta kin zuwa na ce oh sai muka strike kawai ce sai in ta dawo ba ta sauri sai ta zauna ta dunnu mamun abin da aka koya musu a makaranta so I admired yanda take na sai na ce mata ni kuma zan tambaye kuwa uba muke kiranta zan tambaye uba in ce mata zan tafi nema makaranta sai ta ce in ke fila za ta baki in ka yadda ni zan gaya miki inda za ku je ku yi magana to makaranta a waje ne makarantar yake a karkashin bishiya katotun bishiya akan dutse to shi ma missionary school ne da kwaya jibu basa primary school so it was founded by su mishin san just akwai missionaries da yawa to pasto ne ke koyar da wannan makaranta to kin ga kuma wani abun drama kenan da za su samu yar mafulatana musulma zani makaranta da ba a yadda mafulani su je makaranta nan zan nan ce musu zani pasto ne zai ringa koya mun ba so that was the major a little bit hesitation from auntie Zainab da mijinta suka ce na ce ni ne ta birgin ma ne ta birgin ma ina iko da ce sai an kai ni makaranta ni ba yanda za a sai an yi ta samu mijin ta ce to ka Allah ka batta ta tafi and at that time it wasn't free education ana biya
sai sauraro kashi Hajiya Kure da takuro bayani amma kuma lokaci ya yi halin sa amma idan aka kasance da wani sabon shirin mako mai zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu za a saurari ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin bakuwar tamu Hajiya Kure da Musa da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzu nake cewa mu wani lafiya
kuma da lagai da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da Aula Garba zai kama ni sharhin jaridan Kamaru
da fara sharhin namu na wannan makon ne da jaridar economy an da ta rubuto mana cewa farashin kayayyakin masarufi a kasar jamhuriyar Kamaru yana tashin gwamnati zabi amma a manyan biranen kasar guda biyu ya wunde da duwala kayayyakin da farashin nasu yake karuwa wanda ake kawo su ne daga kasashen waje musamman ta bangaren turawa hakan ya biyo bayan yadda kasar Rasha ta yi wa kasar Ukraine mamaya ne jaridar Kamaru TV kuma cewa ta yi yanzu dai kasashe guda biyu kasar Sin da kasar Jamhuriyar Kamaru sun yi wani haɗin gwiwa na gina wata katafaliyar majalisar dokoki irin na zamani a kasar ta Jamhuriyar Kamaru wadda sabuwar majalisar dai za ta kwashi gidajen ƴan majalisar ga ofishoshin su wanda kuma ɗan majalisa zai dinga gudanar da ayyukansa ba tare da samun waɗansu matsaloli ba hakan har da shugaban majalisar dokokin na kasar Jamhuriyar Kamaru shi ma zai samu gidansa da kuma ofishinsa da makekin ɗakin taro wadda ƴan majalisar za su gudanar da tarikansu ba tare da waɗansu matsaloli ba sai kuma jaridar Lojiu inda ita kuma ta hango mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta kafa wata kwamitin binciken kwakwaf kan waɗansu maƙudan kuɗaɗe na fara gudanar da harkokin wasan ƙwallon ƙafa na kulub-kulub ɗin ƙasar na wannan shekarar har miliyan 561 na saifin kuɗin Jamhuriyar Kamaru domin ganin yadda za a yi gwagwarmaya a wannan shekarar sannan kuma hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru FINCAFO ita ce wadda za ta raba wa shugabannin kulub-kulub ɗin waɗannan maƙudan kuɗaɗen jaridar Local ne kuma ta gurmuta mana cewar Profesa Nicola Akbahu masanin harkokin tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka ne mai zama a ƙasar Jamhuriyar Kamaru anda ya ce idan dai har ƙasashe da nan Faransa suna buƙatar bunƙasa tattalin arzikin su ya ci gaba dole ne sai sun bar amfani da sefar da suke amfani da shi na kuɗin mulkin mallaka wadda ƙasar Faransa ta tursasa musu aiki da wannan kuɗin jaridan Generation kuma ta ce ministan tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo ya yi jawabi kan yadda dakarun tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru suke samun nasara kan yakan maharan Boko Haram da suke yi a jihar Arewa mai nisa da kuma kan yakokin tarayyar Najeriya da Chadi sannan kuma yace suna sake samun nasara akan yadda suke murkushe masu dauke da makamai a jihohin ƴan aware guda biyu na ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda suke tada kayar baya yace jami'an tsaron sun cancanci yabo kuma yana ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen aikin da suke yi na babu sani babu sabo za mu kammala shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian Post Allah ita kuma ta fallasa mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta ba wa bangaren manoman kasar ta Kamaru maƙudan kuɗaɗe har sefa miliyan 52 domin su haɓaka harkokin noma musamman ta bangaren kayayyakin cimaka domin ganin an daina dogaro ga kasashen ƙetare wajen samun abincin rayuwar yau da kullum a kasar Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Malam Awal da wannan kuma ka zo garshen mu na ƙarshe labarai a takaice
Amurka na kokarin daki da kwararar makamai zuwa ga kungiyar ta'addanci mai alaka da ISIS a Somalia tare da taka birki ma ayyukan fasakwabri wanda kuma yake taka rawa wajen samar da makamai daga kasar Iran ma kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida Ma'aikatar Baitul Malam Amurka a jiya Talata ta sanar da kakamar takunkumi kan wasu mutane takwas da kamfani ɗaya da ke da hannu a yunkurin da aka kwashe shekaru ana yi a safarar miliyoyin daloli na makamai tsakanin Yemen da Somalia daga cikin waɗanda aka kakabawa takunkumin har da Abdulrahman Fahiye wanda ake kyautata zaton shi ne ke jagorantar ayyukan ISIS IS Somalia na yau da kullum da Muhammad Ahmed Kahiye wanda ke jagorantar sashin leken asiri na IS Somalia da Issa Mahmud Yusuf
kasar Rasha ta umarci dubun dubatar fararen hular Ukraine da ke zaune kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da Skoura umarnin da Ukraine ta ce tamkar tilasta mutane ne su bar mahallansu hukumomin da Rasha ta kakkafa sun bayar da rahoton canzawa mutane 70,000 matsugunai saboda fargabar wani babban hari daga sojojin Ukraine Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman ababen more rayuwa inda ta harba makamai masu linzami guda hudu cikin dare da suka rusa rabin wani bene a birnin Mykolaiv mai tashar jirgin ruwa daga ƙarshe da alamar tsohon Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar sake komawa kan karagar mulki bayan kuri'ar jin ra'ayi waɗanda suka kaɗa kuri'a wadda ta biyo bayan zaben jiya Talata wanda ya nuna cewa jam'iyyar su ta ɗan ra'ayin rikauta kama hanyar samun ɗan rinjaye saboda fitowa sosai da tsananan ra'ayin rikau suka yi.
To madalla a gaishe ki masu sauraro an maka karshen shirin namu na hanzi sai kuma can da Asad misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da muka kawo muku wannan shiri tare da Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mutakaro ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.